ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجد أبو دير مقا ألا مدو تنسركي ميقوى ميقومي واندي كوم وانا يمتي نأكو قوات رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da 1442. Allah madaukakin sarki ya nufe mu sake taruwa a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda muka saba. Fatan mu Allah madaukakin sarki ya dafa mana ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon bi, ya nuna mana bata, ya ba mu ikon kaulacewa. Jama'a, idan ba mu manta ba, jiya mun wata ƴar muqaddima ta shiga su cikin suratu An-Nur, kuma mun zo mun karanta aya ta farko da aya ta biyu cikin suratu An-Nur. Za mu shiga aya ta uku lokaci mana hadansa. Saboda haka da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala, yau za mu tashi daga aya ta uku insha Allah ta'ala. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa az-zaniyatu la yankihu إلا ثان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
Sautin ba zai kai ba, ba za su ban gyara ɗin sai wacce gaba.
صحبي اجمعين وبعد الله مدوكين سلكينا سوى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke baiwa malaman tafsiri wahala, kuma shi yasa yake bukatar nutsuwa da kyau domin fahimtar ta. Da yawa daga masu tafsiri suna fassara ta ko kuma suna kaiwa gare ta amma ba sa sanin fassarar ta. Hatta manya-manyan malaman tafsiri waɗanda suka yi littattafai a kai sun samu saɓani da yawa, kuma sun shiga cikin dimuwa da yawa. Menene zahirin ayar ke nunawa? Azzani shi mazinaci, la yankihu illa zaniyatan aw mushrika, baya aure face mazinaciya. Mazinaci baya aure face mazinaciya, aw mushrikatan ko mushrika. Wazaniyatu ita kuma mazinaciya, la yankihuha babu mai aurenta illa zanin face mazinaci aw mushrik ko kuma mushriki. Kenan zahirin ayar shine idan mutum mazinaci ne in ya tashi yin aure dole shi sai ya auri mazinaciya. Idan bai auri mazinaciya ba ya auri mushrika. Mazinaciya idan ta tashi aure ba ta aure sai mazinaci, idan ba mazinaci ba to mushriki. Karshe sai Allah ya ce wa harrama zalika ala almu'mini, irin wannan ta'amuli na aure Allah ya haramta wa mu'minai. Akwai masu tafsirin da suka yi wannan fassarar haka, amma su karan kansu sai suka gamu da matsala. Matsala ta farko ita ce idan labari Allah madaukin sarki ya bayar cikin wannan ayar kamar yadda Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya yi bayani cewar mazinaci baya aure sai mazinaciya ko mushriki ko mushrika, mazinaciya ba ta aure sai mazinaci ko mushriki, to zahirin lamari akwai mazinata da yawa da suke auren mata masu kamun kai. Idan labari ne Allah ya bayar, kasancewar magana ce ta Allah, ya kamata a ce maganar ta dace ba samu sabanin ta ba. Muna fata an fahimta, domin Allah madaukakin sarki baya ƙarya sai dai gaskiya. Wa man asdaqu min Allahi haditha wa man asdaqu min Allahi qila. Matsala ta biyu akan wannan tafsiri shine bangare na biyu na ayar, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aw mushrikatan ko kuma aw mushrik. Shin musulmi mazinaci in ya tashi yin aure dole shi ne idan bai samu mazinaci ya bai aure mushrika? Ya ma halalta musulmi mazinaci ya aure mushrika? Ya halalta mazinaciya muslima ta aure mushriki? Bi halalta ba. Allah madaukin sarki yana cewa wala tankihu almushrikati
wala tankihu almushrikati hatta yu'minu wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tankihu almushrikina hatta yu'minu wala amatun mu'minun khayrun min mushrikatin خير من مشرك ولو أعجبكم.
حسبك
Yeah.
ayar tana cewa wala tankihul mushrikati hatta yu'min. Allah madaukin sarki yace kada ku aure mata mushrikai har sai sun yi imani. Kenan musulmi koda mazinaci ne baya auren mushrika. Wala tankihul mushrikina hatta yu'minu. Kada ku auren ruwa da mushrikai ƴaƴan ku mata har sai sun yi imani. Kenan bai halalta ga mace musulma ta aure mushrika ba. Idan ka fassara wannan ayar cewa aure ake nufi tsakanin mazinaci da mushrika ko mazinaciya da mushriki, ma'anar ayar ba za ta tafi daidai ba. Jama'a mun fahimta? Ta saboda wannan dalilai guda biyu sai malamai suka ce azzani la yankihu illa zaniyatan, mazinaci baya aure sai mazinaciya, to anan ba aure ake nufi ba. Wannan yankihu din ba aure ba ne, domin idan aure ne ai bai halalta mazinaci musulmi ya aure mushrika ba, bai halalta mazinaciya ta aure ainihin mushriki ba. Muna fata an gane. Allah ya ji wa harrama zalika ala al-mu'minin. To idan wannan tafsirin bai yi ba, wani tafsiri ne daidai? Sai wasu malaman tafsirin suka ce ayar tana magana akan wani mutum ne kawai da wata mata kawai wanda wa'anda ayar ta sauka a kansu. Ayar ta sauka da akan wani mutumin da ake kiransa Abu Marsad, Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi. Wannan mutumin ya taho Madina sai gamu da wata mata da ake kiran ta Ina, matar da mazinaciya ce. Shi kuma mutumin bai da masauki. Wannan matar mazinaciya tana da masauki, tana da rufin asiri. Sai ta neme shi shi ya aure ta. Musulmi ne shi, mai kamun kai. Ta neme shi shi ya aure ta har zuciyar ta fara karkata, domin ta masa alkawarin cewa idan har ka aure ni ga masaukin ka, dan ina da masauki mai kyau gare ka, sannan kuma abinci da sha da sauransu duka suna nan a wadace. Har ya fara karkata sai je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama neman izinin aurenta. Sai manzon Allah ya masa shuru. Ci an jima sai wannan ayar ta sauka, azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika. Sai wasu malaman tafsirin suka ce to wannan ayar tana magana ne kawai akan wayannan mutane guda biyu. Nan ma malaman tafsiri suka ce a'a, ai bai yiwu a ce wata aya cikin Alkur'ani mai girma tana akan magana ne kawai akan mutum biyu a duk duniya. Saboda haka su kuma suka ce to ayar an shafe ta. Wace aya ce ta shafe ta? Suka ce wa ankihul ayyama minkum, ai Allah ya ce ku aurarwa da gwauraye cikin ku ƴaƴan ku mata. Gwauraye aka ce, mazinata ne, masu kamun kai ne, Allah bai faɗi ba. Da yawa daga malaman tafsiri nan ma suka ce wannan tafsirin bai yi ba, saboda ayar muhkama ce, ita mu ayar da aka ce an shafe ta muhkama ce, dukkan su baki da a cikin sura ce madaniya, kuma babu wani dalili kwakwara da ya nuna cewa wata ayar ta gabaci wata ayar, barazana a ce ta shafe ta. Wannan shi yasa yawancin jumhurin malaman tafsiri sai suka ce abinda ake nufi da azzani la yankihu shine azzani la yazni, shi mazinaci baya zina lokacin da yake zinarsa, face da me? Da mazinaci. Kenan zina yarjejeniya ce tsakanin namiji da mace, dukkan su sun yarda su. An gane ko? Azzani la yazni hina yazni illa bi zaniyatin mutawi'atin radiyatin mithlihi. Saboda haka mazinaci lokacin da yake zinarsa baya zina, la yankihu annikahu huna laysa laysa istilahan annikahu huna bi ma'ana alwada, shi mazinaci baya zina lokacin da yake zina face da mazinaciya irinsa. Amma mace mai kamun kai ai ba a zina da ita. Aw mushrika, ko kuma mace mushrika wacce asali ma bata san haramcin zina ba, saboda haka duk lokacin da aka neme ta, ko da musulmi ne mazinaci neme ta da zina, za ta bayar da kai. Haka ne ko? wazaniyatu hakan nan ita ma mazinaciya la yankihuha babu mai zina da ita illa zanin face mazinaci kenan sai an samu yarjejeniya tsakanin bangarorin guda biyu da namiji da mace akan batun zina aw mushrik ko kuma mushriki domin shi mushriki dama bai san wani harabcin zina ba bai san wata alfarma akan mutunci ko kuma batun zina ba saboda haka shi zai iya aikatawa to sai Allah ya ce wa hurrima zalika ala almu'mini irin wannan ta'amuli na zina tsakanin miji da mace Allah madaukakin sarki ya haramta shi ga mu'minai matakar mutum ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba yarda ya ji dadin rayuwarsa ta hanyar zina ba wannan ita ce tafsirin da Abdullah ibn Abbas turjumanin Qur'an yayi wa wannan aya kuma yawancin masu tafsiri abinda suka karkata zuwa gare shi kenan Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala abinda yake kenan الامام القرطبي رحمه الله تعالى ابن يجي كده ابن العربي المالكي شكل احكام القران شي ما ابن يجي كده الامام الشنقيطي شكل اضواء البيان شي ما ابن يجي كده سي ما له بغدا ده ابن القيم الجوزيه تي شلون تفسير ابن مصر سيدا لوكاتي مزنا تي لوكاتين دي يكي زنا بايا زنا سيدا مزنا تي ايرسا shi a gurinsa tahsirul hasil memene cikin magana yace Allah madaukakin sarki ya karfi wannan magana sannan ya kafa hujja da maganar az-zajjaj wani babban malamin nahawi shi kuma cewa yake yi ai an-nikahu fil salahil qur'ani la yati illa ala al-aqd wa zawaj idan aka ce nikahun a irin uslubin al-qur'ani bai girma ana nufin aure ba a nufin jima'i ko kuma zina sunanni al-imam shinqiti rahimahullahu ta'ala ya masa raddi mai karfi cewar istilahin al-qur'ani bi girma na amfani da lafazin nikahi kuma yana nufin al-wata ba zawaji ba Allah madaukakin sarki yana cewa fa in talaqaha fa la tahillu lahu min ba'du
fa in talaqaha fa la tahillu lahu
idan mutum ya saki matarsa saki na uku fara ta hillu lahu min ba'd bata halarta ba a gare shi ya saki aurenta ba hatta tankiha zawjan ghayra har sai ta auri wani miji daban ba na farkon ba hatta tankiha ka ji ku tankiha tankiha ana nufin aure ne ko kuma jima'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara tankiha a nan da kansa yace la hatta yazuqa usailataki wa tazuqi usailatahu har sai ya tara dake ya daldala ki ke ma kin daldala shi nan da zaki iya kobawa ga mijin ki na farko kiran an-nikah fi al-salah al-qur'ani yati bi ma'na al-wata al-zawaj jama'a muna fahimta kuwa ko abin ya sauri ne da yawa الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه سبب هذا التفسير ما في انغانش التفسير ده wannan aya shine kace mazinaci bai zina face da mazinaci ya irinsa ko kuma mushrika wacce bata san haramcin zina ba wazaniyatu ita kuma mazinaciya la yankihuha babu mai aurenta illa zanin aw mushrik face mazinaci ko kuma mushriki wanda bai san haramcin zina ba wa hurrima zalika ala al-mu'mini irin wannan ta'amulin kuma an haramta wa mu'minai to idan haka ne shin ya halarta namiji musulmi amma mazalaci ya auri yarinya mai kafin kai, ko kuma a'a ya halalta mace mai kamun kai, mace mai kima mai kamun kai ta auri namiji masalaci, ya halalta addinin musulunci? Malamin sun sabai. Al-Imam Malik Abu Hanifa, Al-Imam Shafi'i rahimahumullah ta'ala, jumhurin malamai kenan, duka san tafi akan cewa ya halalta. San tafi akan cewa ya halalta, amma ba dan ana so ba. Sun ce ya halalta namiji mazinaci musulmi ya auri mace mai kamun kai, musamman idan ya tuba, ma'a karahatin tanzihiyya, tare da ainihin kyama. Dauka abin da ya shafi wannan halal ne, wannan haramun ne, yana da hadarin barin gaske ka ce halal ne babu dalili, ko haramun ne babu dalili. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hada halalun wa hada haramun litaftaru ala Allah alkadhib. Allah ya hana wannan. Sai suka ce babu wani dalili karara da ya hana mazinaci ya auri mace mai kamun kai. Kuma Allah madaukakin sarki yana cewa wa ankihul ayyama minkum, ku aurarwa gauraye daga cikin ku ƴaƴan ku mata. Sannan akwai hadisi cikin Sunan Abi Dawud da Sunan Tirmidhi da Sunan Nasa'i, hadisin Abdullah ibn Abbas, wanda wani mutum ya taho gurin Manzo sallallahu alaihi wasallam, yake ce masa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna imra'ati la taruddu yada lamisin, inna imra'ati la taruddu yada lamisin. Take ce yake cewa ya Rasulullah, matarsa ba ta mayar da hannun mai tabawa. Jama'a mun fahimta? Mutum ne yazo yana koka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, matarsa ba ta mayar da hannun mai tabawa. Kun fahimci abin da yake nufi? Ma'ana ta yarda da shirin duk mutumin da yazo za ta ba da kai. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce balliqha, ka sake ta bana. Wannan ya nuna cewa abin kyama ne. Matukar mutum na da mata kuma tana kiran waɗansu suna zina da ita bayan mijinta, to wannan abin kyama ne kwarai da gaske. Kuma duk wani musulmi mai kishi ba zai yarda wani mutum ya zina tana da matarsa ba. Kuma jama'a, wannan abu ya yi wa bayi. Ni dai ban san iyakan cases da na samu ake zuwa har gabana a kan matarsa tana zina da wani ba, wallahi ta bai. Kuma mutanen kirki wani ma zaka same shi almajiri ne, kullum yana zuwa gurin karatu, amma yanzu ya ce maka ya zo ya tarar da matar sai wani mutum akan matarsa a cikin mu na musulmi, wallahi wannan ya yawa. Kuma ba komai ba ne sharri wannan abin da ba, jama'a. Kai dan kasuwa ne, gari ya waye, ka tafi kasuwa, kada tafiya matarka sai ta zauna wannan ta dinga caci. Har mutane da suke America tana chatting da su. Wani kawai a gamu, ware ne kai, wace cike, to ni ba kaza ne. Ni ba kaza ne, daga wannan hira shi kenan, ci a ci masu ya shiga wani daji daban. Ubangiji Allah ya kiyashe mu. Wannan mutumin ya zo ya ce, to ga abin da matarsa take, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sake ta mana, dole ne? Sai ce ya Rasulullah, inni uhibbuha. Ce ya Rasulullah, ni fa ina kaunar matata. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amsika alaiha, ka rike kayanka. Sai ka rike kayanka. Da wannan jumhurin malamai suka kafa hujja akan cewa ya halalta mazinaci a wuri mazinaciya, ko kuma mazinaciya ta a wuri abin kira mazinaci a wuri ya wuri mace mai kamun kai, ko kuma mazinaciya ta a wuri namiji mai kamun kai. Amma al-Imamu Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala wannan hadisin ya ce bai inganta ba, ya ma sa asar din a cikin al-mawdu'a, cewa mawdu'i. Kuma asar din yana cikin Sunan Tirmidhi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala yace wannan hadisin la asla lahu. Jama'a muna ganewa? To sai mutum ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci shine Ahmad ibn Hanbal, shi kuma ya tafi akan cewa bai halalta ba, shi a gurinsa haramun ne ba, haramun ne namiji musulmi bai kamun kai ya aure mazinaciya musulma. Saboda shi a gurinsa tafsiri la yankihu ay la yatazawwaj, kuma karshen ayar sai Allah ya ce wa harrama zalika ala almu'minin, Allah ya haramta irin wannan ta'amuli akan mu'minai. Sannan yace dukkan asbabun nuzul da suke nuna sanadiyar saukar wannan aya suna nuna cewa akan akani ne ba akan wadahi ba. Wannan sun ce ayar ta sauka ne akan aina wanda muka bada labarin ta. Wasu kuma sun ce ta sauka ne akan ummu mahzul, ita ma mazinaciya ce a cikin garin Madina, wani musulmi ya so ya aure ta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada. Ala ayyati hal, al-Imam Shinkafi rahimahullahu ta'ala ya tafi akan cewa wannan lafazi ni an-nikahu lafzun mushtarak, lafazi ne mai daukan ma'anan az-zawaj da kuma ma'anan al-wata, saboda haka kowanne yazo ya fita cewa da shi za a yi amfani da shi. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Yanzu kuma wannan ayar tana bayani ne akan waɗanda suke tuhumar mutane da zina ba su yi ba. Menene hukuncin mutumin da ya tuhumci wata da zina ba ta yi ba, ko matar da ta tuhumci namiji da zina bai yi ba? Allah ya ce wallazina yarmuna al-muhsanat, waɗanda kuma suke jifan mata masu kamun kai da zina. A nan an ambaci al-muhsanat yana nufin mata, kada a jefi mata da zina ba su yi ba, amma lafazin ya shafi kowanne daga cikinsu. Bai halarta namiji ya tuhumci namiji da zina ba bai yi ba, bai halarta mace ta tuhumci yar uwarta mace da zina alhalin ba ta yi ba, bai halarta namiji ya tuhumci mace da zina alhalin ba ta yi ba, bai halarta mace ta tuhumci namiji da zina alhalin bai yi ba. Wannan lafazin duka ya shafi su baki daya. Allah ya ce wallazina yarmuna al-muhsanat, wanda kuma suke tuhumar mutane mata masu gaban kai da zina alhalin ba su yi ba. Thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, sannan kuma ba su zo da shaidu mutum hudu ba. Jama'a muna fahimta? Mutum ne ya ce wani ya yi zina, bai zo da shaidu mutum hudu ba. Me wanda yake nunawa? Yana nunawa a dokar musulunci, kafin ka yi prosecution, kafin ka tuhumci mutum da laifi, dole sai ka gama tadadin shaidunka. Yawa mun gani? Mutum ne za ka kai shi kotu cewar ya yi zina, kafin ka kai shi kotun nan, dole sai ka tanadi shaidu mutum hudu sun gani balau-balau kamar tabariya cikin turmi kafin ka kai shi. Dukkan dalilai ko kuma alamomi da suke da alaka da wannan abin dole ka yi tare da su ka kai su kotu. Wannan shi zai sa idan ka je kotun ka yi nasara a wajen prosecution ɗinka, amma ba ka kama mutum ka kai shi kotu ba ka da wani dalili ba. Musulunci bai yarda da wannan ba, shi yasa Allah ya ce thumma lam yatu bi arba'ati shuhada, sannan kuma ya zanto ba su zo da shaidu mutum hudu ba. Yanzu da an ka zo hoto da mu, wallahi musta'an, wallahi musta'an, a cikin cases goma, idan aka yi cases goma a kotu to za ka tarar cewa takwas daga ciki ba a ci da sara ba. Don me? Domin ba a yi tadadin dalilin da ya kamata kafin a kai su ba. Wani lokacin mutanen sun aikata laifin da gaske, amma kuma ba a samu dalilai da hujjoji za su tabbatar cewa sun aikata laifin ba. Saboda haka su kuma kotu ba sa amfani da cashe faɗi kawai. Dole sai kai producing, me yasa ka zo kai prosecuting dinsa? Kuma shi yasa yawancin gwamnati take hasara. An kawo mutum goma an kai su kotu, mutum takwas zuwa mutum tara duka arziki su baki da an ce ba ku da laifi. Mutum da ne kawai aka kama shi da laifin aka kulle shi. Wannan mutum takwas ko tara ɗin za su yi claiming damage kuma za su yi ba. Wane ne da hasararsa? Gwamnati. To shi yasa ya zama dole a koya wa jami'an tsaro abinda ake nufi da prosecution. Wannan dole ne. An ba ka ba an dinga jinjawa gwamnati hasara kenan har abada. Addinin musulunci a nan jama'a ku lura da kyau. Mutumin da ya ce wacce ta yi zina ko matar da ta ce wane ya yi zina, an ce dole shi ya kawo shaidu kuma mutum kuma. Amina minimum kenan mutum kuma. Idan ka duba a wajen cin bashi, Allah ya ce wasu tashidu shahidai ne min rijalihim, shaidu mutum biyu kawai ake bukata. A wajen ɗaurin aure ko kuma saki, Allah ya ce wa ashidu zawai adilin minkum, mutum biyu kawai ake bukata. Amma kuma a gurin tuhumar mutum da zina ko luwaɗi, dole sai ka kawo shaidu mutum kuma. Me yasa? Domin addinin musulunci ya zo da kacokansa domin ya kare abubuwa guda biyar, daga ciki akwai mutunci. Addinin musulunci ya zo ya kare maka addininka, ya kare maka kwakwalwarka, ya kare maka ranka, ya kare maka har abin da ya kare maka menene kuma dukiyarka, sannan kuma na biyar ya kare maka mutuncinka. Saboda haka abin da ya shafi mutuncinka a ce kai mazinaci ne kuma ba ka yi ba, dole sai an nemo shaidu guda hudu. Kuma shaidu guda hudun nan dole kowanne daga cikinsu ya gani kamar tabarya cikin jirbi. Idan mutum uku suka ce sun gani, sun gan shi a kanta, sai mutum da ya zo ya ce su shi ba bai gani da kyau ba. Ya da gani ya ga mutane cikin bargo amma bai san me suke yi ba. To wannan mutum uku duka za a zo da su na a musu kurala. Saboda haka kazafin jama'a ba karamin abu bane. Kazafi ba karamin abu bane. Kada ka kuskura. Ka tumci mutum da abin da baka san cewa ya yi ba. Kuma shi yasa malaman musulunci suka ce kafin ma a wa mutum haddul qadri, shi kanshi mai kazafin, shi ma ana kula da mutuncinsa. Kafin a masa haddin kazafi dole sai sharuɗa guda tara sun haɗu. Sharuɗa guda tara. Sharuɗa guda biyu sun shafi mai kazafi. Sharuɗa guda biyu sun shafi kazafin da kansa. Sharuɗa guda biyar sun shafi wanda aka yi wa kazafi. Menene sharaɗin mai kazafi guda biyu? Na farko dole ya zanto mai hankali. Idan mahaukaci ne ya zo ya ce wane ya zina da wata, sai aka yi bincike aka tabbatar cewa bata yi zinar ba, shi ma bai yi zinar ba, za a masa haddi? Ba za a masa ba. Don me? Don bai da hankali. Na biyu dole ya zanto babba ne malakanke. Idan ƙaramin yaro ne ya zo ya ce wane ya yi zina, aka zo aka yi bincike aka tabbatar cewa bai zina ba, wannan yaron za a tsayar masa da haddul ƙarfi? Ba za a tsayar masa ba. Sannan kuma sharuɗa guda biyu da suka shafi wato ainihin kazafin da kansa, kazafin yana faruwa ne akan zina da luwaɗi ɗaya kenan, sannan kuma akan danganta mutum da wani mahaifinsa, ko kuma ka kore dangantakan mutum ga mahaifinsa. Duk mutumin da ya zina ko ya luwaɗi aka tabbatar za a tsayar masa da kazafi, da haddin kazafi. Amma idan aka tuhumci mutum da wani abu daban ba zina ko luwaɗi ba, kuma tuhuma ce ta ƙarya, za a masa haddul ƙarfi? Za a masa haddul ƙarfi? Mutum ne ya ce wane ya yi sata kuma bai sata ba, da aka yi bincike aka gano cewa bai sata ba sai a zo a mai gudana 80 a wannan gudana 80 haddon kasi ba a yi sai gawa ga wanda aka tuhuma ga wanda aka yi tuhuma akan luwadi ko kuma zina idan tuhuma ce kan wani abu daban komai girman wannan laifi to malaman musulunci sun ce tasiri ake yi ladabtarwa ake yi ba haddon kasi ba na biyu shine ka danganta mutum ga wani mahaifinsa ko kuma ka ce shi shege ne ko ka ce dan iska jama muna ganewa wannan abu da wanda muka saba idan ka ce wa mutum shege da hausa idan mutum ya ce shege me yake nufi mala uba kenan ko to haka zagin an saba da shi wallahi idan ana daular musulunci haka kawai ka ce wa mutum shege sai je gurin alkali sai aka tabbatar ke ba shege bane to ko dala 80 a bayanka ka ce mutum dan iska iska na dana a maimakon ka danganta shi ga mahaifinsa sai ka ce dan iska kuma kana nufin da gaske to idan ka je kotun musulunci dole za ka sami gudana 80 a bayanka sai sharuɗa guda biyar waɗanda suka shafi ainihin wanda ake tuhuma wanda aka yi wa kasafi so a gurguje dole na farko ya zanto mai hankali dole na biyu ya zanto badaganke dole na uku ya zanto musulmi dole na hudu ya zanto ba babawa ba dole na biyar ya zanto mai kamewa daga barin alfasha idan waɗannan sharuɗa guda biyar suka cika a kan wanda aka tuhu ake tuhuma to nan za a iya tsayar da ainihin haddon kasafi Allah ya ce wallazina yarmuna al-muhsanati wa'anda suke tuhumar mata masu kamun kai da zina thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shahidu mutum hudu ba adilai ba Allah ya ce fajliduhum 80 janna hukuncin su na farko a musu gudana 80 wasu malaman sun ce idan bawa ne a masa gudana nawa arba'in a wani kaurin kenan amma mafi ingancin magana shi ma ko da bawa ne gudana 80 za a masa saboda nan ba a kiyashi an gane ko a can an ce fa alaihinna nisfu ma ala al-muhsanati min al-azab sun aikata aikin zina ne aikin alfasha amma nan gurin haddul kalfi ne saboda haka 80 din za a bashi shi ma fajriduhum 80 jaldata Allah ya ce ku musu gudana 80 hukunci na farko kenan na biyu wala taqbalu lahum shahadatan abada har abada wannan mutumin da ya tuhumci wani da zina alhalin mutumin bai yi ba har abada ba ku ba karban shaidarsa sai idan ya tuba zato mutumin kirki ya gyara abin da ya bata to a iya karban tubansa kamar yadda za mu zo mu karanta daga baya hukunci na uku yace wa ulaika humul fasiqun wa yantan mutane sune mutane fasikai masu saban Allah marasa mutunci a gurin Allah marasa mutunci da adalci a gurin mutane to wannan yana tabbatar maka cewa ka tumci mutun da zina ko luwadi alhalin bai yi ba ba karfin abu ne a gurin Allah ba sai aka yi togiya Allah ya ce illal ladina tabu min ba'di dhalik face wa'anda suka tuba bayan wannan mutum ne ya tuhumci wani da zina alhalin mutumin bai yi ba daga ba sai zai tuba wa aslahu sai suka gyara abinda suka bata da tuhuma Allah ya ce fa inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah madaukin sarki mai yawan gafara ne mai yawan jinkai to anan da malamai suka baje koli wannan togiya da aka yi illal ladina tabu min ba'di dhalika face wa'anda suka tuba bayan sun yi kazafi wa aslahu suka gyara ayyukansu to Allah ya ce ya gafarta musu to idan ya gafarta musu shikenan ba mutane ne fasikai ba idan ya gafarta musu shikenan an ci gaba da karban shaidarsu domin hukunci hudu uku ne a yi ko da farko aka ce a musu gudana 80 na biyu aka ce ba za a karbi shaidar su ba har abada na uku aka ce mutane ne fasikai to yanzu sun tuba wannan sifofin guda uku suna nan har yanzu sai malaman sun yi sabani jumhurin malamai al-imamu shafi'i da al-imamu malik rahimahullahu ta'ala da imamu ahmad ibn hanbal sai suka tafi akan cewa wannan togiya da aka yi yana koma kan abubuwa guda biyu cikin uku nan abu na farko shine wannan mutane da suke fasikai tunda sun tuba sai yanzu ba fasikai ba ne saboda haka idan ka kira wanda ya tuhumci wani da zina sannan ya zo ya tuba da fasiki to nan ka yi laifi saboda ya riga tuba sannan suka ce batun karban shaida an ce ba a karban shaidarsa har abada to yanzu ya tuba idan ya zo kotu ba da shaida ana karban shaidarsa jama'a mun gane saboda wannan malamai guda uku jumhurin malamai su a gurinsu idan aka yi adadin kalimomi akan kalimomi ko jumloli akan jumloli sannan aka zo aka yi togiya to wannan togiyar na koma gare su baki daya misali yanzu in ce maka yadkhulu hadha almasjid lil-istima'i at-tafsir Abdullah wa Muhammad wa Musa wa Isa sai ya shigo a cikin wannan masallacin ya saurari karatun tafsiri da Abdullah da Muhammad da Musa da Isa kuna ji ai ko sai da zuwa Turkiya yace illa man aba sai wanda yake idan nace sai wanda yake wannan togiyar na komawa akan dukkan su guda hudu kamar yadda jumhurin malamai suka faɗa ko kuma a'a yana komawa kan na ƙarshe ne akhiru mazkuri kamar yadda yake a mazhabar Abu Hanifa rahimahullah jama'a muna ganewa yadkhulu hadha almasjida lil-istima'i lit-tafsir Abdullah wa Muhammad wa Musa wa Isa illa man aba to illa ban aba din nan sai Abdullah bai shigo ba ya shafe shi a wajen Abu Hanifa shi kadai ya shafa amma idan Muhammadu da Musa da Isa suka ki shigo a cikin masallacin bai shafe su ba saboda haka al-istithna'u inda Abi Hanifa yarji'u ila akhir mazkurin faqat والاستثناء عند الامام الشافعي ومالك واحمد بن حنبل يشمل جميع المذكورين تماما في انجاز magana shine idan mutun ya jira kalmomi ko jumloli sai zo ya tokiya to ba a iya cewa yana koma ga akhir mazkurin kawai kamar yadda yake a gurin Abu Hanifa ba a kuma iya cewa yana komawa ga dukkan abin da aka ambata kamar yadda yake a mazhabar wa'annan malamai guda uku amma ana iya cewa wani lokacin idan dalili ya nuna cewa yarji ila akhir mazkurin sai a yi amfani da shi idan dalili ya nuna cewa yarji ila awwal mazkurin sai a yi amfani da shi saboda akwai ayoyi da yawa cikin alqur'ani mai girma za a jera maka kalmomi a yi adabi su a kan juna sannan a zo a yi togiya amma kuma bai koma ga dukansu kai ko wannan ayar ma da muka karanta idan ka ce fajridohum thamanina jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika hum alfasiqun illa alladhina tabu za ka iya cewa illa alladhina tabu zai koma a kan na biyu na ƙarshe da na tsakiya amma na farko ba zai yako ba kan shi ba saboda wannan mutum za ka iya cewa shi ba fasiki ba ne don ya tuba za ka iya cewa za a karbi tubansa don ya tuba za a karbi shaidarsa don ya tuba amma ba ka isa ka ce ya tuba shi kenan ba za a mai masa gunana 80 ba ko ba haka ne ba mutum ne ya tuhumci wani an kai shi kotu an tabbatar cewa mutumin bai zina ba bai luwadi ba sai ce to na tuba ƙarya nake shi kenan ba za a masa hukunci ba za a masa hukunci ta saboda haka akwai kwatankwacin irin wannan ayoyin da yawa cikin alqur'ani mai girma wanda yake nuna cewa ba lallai ne ya koma ga akhir mazkurin ba lallai ne ya koma ga na farko ba amma zai iya koma ga kowane daga cikinsu da wanda nake ganin insha Allah ta'ala za mu tsayar da tafsirin yau fatan mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muke yi, ya ba mu hikimar aiki da shi. Ubangiji Allah subhanahu wataala ya gafarta mana inda muka yi kuskure, ya nuna mana gaskiya, ba mu yi gurbi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
ne.